Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji makon da ya gabata, muna tattauna da shugaban ma'aikatar inganta halittar tsirrai a Najeriya, Farfesa Abdullahi Mustapha, akan sabuwar dokar da ta ba su dama na yin bincike akan inganta tsirrai da ma dabbobi. A wannan shirin na ƙarshe, Farfesa Abdullahi zai ci gaba da bayanin yawan amfanin da ake samu a ingantattun wake, musamman waken soya da auduga da dabbobi irin su awakai, da ma inda manoma za su je domin samun ingantattun iraruwa a ƙasar.
Kamar yadda zan ba da misali, kamar wake ana samun shi amma ba kamar yadda ya kamata ba. Wake ana samun kamar kilogram 350 a cikin hekta guda, to amma yanzu zaka ga muna samun wajen tan 3-4 a cikin hekta guda na wannan wake. To har yanzu saboda yanayin ƙasa ba mu kawo ƙididdiga ta ƙarshe da za mu tabbatar da cewar ga iya inda duk inda ka shuka ga abin da za ka yi ba. Yanzu aka fara, yanzu manoman suka fara karɓa, kuma su za su tabbatar da wannan. Misali in ka tafi kuma kamar auduga, shi ma audugan za ka samu kusan wannan yanayin ne. Mutane sun ga cewar yanzu suna samun auduga fiye da yadda suke samuwa, da kilogram 350 a hekta guda, amma yanzu kana samun tan 3 ko 2.5 zuwa 3 a cikin hekta guda. Aga kuɗi sun ƙaru, kuma mutane da yawa sun koma harkar yin wannan noma ɗin da ake yi. Harkar waken soya, yanzu ake inganta waken soya ɗin. Mun yi wancan shekara kamar 2 da suka wuce muna ta yi, yanzu kuma insha Allahu nan da shekara 2-3 shi ma insha Allahu za mu zo mu ce ga iya inda muka kai. In Allah ya sa mun tabbatar da ƙarshen abin, za mu iya gaya muku cewar mun kawo ƙarshen. In kuma mun yi nisa ne, za mu gaya muku cewar ga yi nisan da muka yi. Ita wannan harka ta bincike, akwai ƙa'idoji da muke bi domin mu tabbatar da ingancin lafiyar bil'adama, mu tabbatar da ingancin yaduwar wannan abin, da kuma ingancin ƙaruwar shi a cikin gona idan manomi ya saka. Saboda haka muke ta kokari mu yi abin da su manoma idan sun fara amfani da shi za su ji gobe, kawai ba abin da suke so su yi amfani da shi sai wannan. Zaka ga mu ma mun zama kamar wa'ancan kasashen waje da da ake amfani da damar su suke inganta wannan abin, sai su yi noma. Manomin mu yayi noma a nan hekta guda, ya samu buhu daya na shinkafa, can kuma sun yi misali kenan, can sun yi hekta guda sun samu buhu 10 na shinkafa. Ko nawa manomin mu zai siyar in suka dauko da kudin komai da komai, in suka kawo sai na siya zama a cikin arha, ba yadda za a yi manomin mu ya samu arha kamar wancan. To duk wayannan hanyoyi na fasaha suke bi domin su samar da wancan. So insha Allahu mu yanzu mun da kufa za mu ci gaba da wannan.
Akwai cikin jawabin da kai mana, akwai batun haɗin gwiwa da wasu ƙasashe na waje, ciki har na ji ka ambaci ƙasar Cuba. To wani irin haɗin gwiwa za ku yi da waɗannan ƙasashen na ƙasashen waje? Shin hanyar samun tallafi ne ko dai akwai wani abu daban?
To shi harkan bincike ba ka yin shi kai kadai, akwai wanda suka sani sun yi bincike, sun yi nisa, sun dade, sun yi shekara 30, 20, 50 suna yin binciken nan. Aka ga sun yi nisa sosai. To mu yanzu da muka shigo cikin wannan abun, muna kokari mu yi amfani da irin tasu fasahar da kuma tamu da muka je da ma'aikatan mu da suka je suka yi kwarewa a wasu kasashe, mu hada sai mu tamar da tamu, saboda tamun zamu yi amfani da ita ne yanayin kasar mu. Su suna yi yanayin ƙasarsu, mun kuma sai mu zo mu inganta yanayin ƙasarmu. Muna da kamanceceniya da Cuba ta fannoni da dama, shi yasa muka ga cewa bari mu yi haɗin gwiwa da su. Sun zo sun kawo mana ziyara, mun je mun kai musu ziyara, kuma har mun yi shiga yarjejeniya da su. To insha Allahu wannan abin da muke yi mu zai taimakawa a cikin harkokin bincike, yadda za mu fito da mutanen Najeriya abubuwa da dama. Musamman na gaya muku a wancan lokaci akwai harkar inganta tsirrai, harkar noma kenan, da kuma harkar lafiya ta ta yadda su har sun sani cewa sun ta yadawa sun samar da allurai na rigakafi a kasashen su kuma kowa ya sani sun yi fice a kan harkar lafiya to wannan abin muke so mu yi amfani tattare da ilimin da suke da shi da kuma kwarewar da suka samu mu kuma mu ga yadda zamu inganta namu daidai bangaren kiwon lafiya da kiwon noma
baya ga nazari da kuke yi na inganta tsirran wani yunkuri kuke yi na inganta kananan dabbobi irin su tumaki da awaki domin a samu iri mai kyau
to wannan ma muna yi gaskiya yanzu kamar muna da bangaren da muke yi a nan cikin Abuja da kuma santan mu ta Kano muna inganta wayannan kananan dabbobi kamar a Kano akwai wasu zaka ga balami da ka sani a da yanzu babu shi yana neman bacewa to mun dawo da wannan balamin muna samun balami ba in gausa a cikin shi sannan akwai azuwak suma dabbobi ne suma ba in gausa a cikin su so muna samu muna fayyacewa wayannan wanda aka sani na dadin su kuma sai mu inganta su zaka gansu dabbobi ne irin na da amma zaka gansu dirka dirka masu kuma wasu abubuwa tattare da su wayanda suke su kadai suke da su ba wata dabba da take da su to wadannan mu ma muna yin amfani da su a wannan insha Allah zaka iya zuwa Kano santan mu ta Kano ka gani anan kuma muna yi akwai ocean suma muna da santa anan muna ingantawa hatta kanana irin su awaki yanzu mun bullo da yadda zamu yi mu samar har ma su nonan awaki
masu sauraro anan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Professor Abdullahi Mustafa da kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda sai kuma Jules Descrasham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.